وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa musulmi na wannan unguwar gandu da ake cewa gandun albasa a wannan babban birni na Kano, Nigeria. Barkamu da kasancewa a wannan babban masallaci, ɗaya daga cikin manya-manyan masallatai kuma ƙerarrun masallatai a wannan gari namu na Kano, masallacin da aka fi saninsa da masallacin Alhaji Ahmad Tofa ko Alhaji Bashir Tofa. Allah ya masa rahama, Allah ya haskaka kabarinsa, Allah ya sa yana gidan aljanna, Allah ya albarka ga iyalansa ga duk abin da ya bari. Duk zaman nan da za mu yi abin da za mu tattauna a ciki, muna fatan Allah ya kai wa Alhaji Bashir Tofa lada a cikin kabarinsa, kuma ya sa wannan shi ne dalilin ƙara haɓakar wannan wuri da ɗaukakansa. ‘Ya’yansa kuma Allah ya ƙara musu son addini da taimakon addini da ciyar da addini gaba. Mutanen wannan unguwa kuma Allah ya ba su ikon rayuwa da raya wannan masallaci mai albarka. Kamar yadda ɗan uwa Imam ya faɗa, da ikon Allah da taimakonsa tabaraka wa ta'ala, za mu tattauna ne akan wani babban bawan Allah cikin bayin Allah da Allah ya girmama su, wanda sunansa bai ɓuya ba, sananne ne, ana ce da shi Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz shugaban ƙwarai. Babban da yasa, dalilin da yasa muka ɗauki wannan topic shine a yanzu akwai da yawa daga cikin mutane suna burin Allah ya ba su kudiru na shugabanci. A matsayinsu na musulmi, muna roƙon Allah ya isa musu da saƙon nan ya isa gare su, su ji ga irin shugabanni na ƙwarai na da, sai kuma su koyi da su, da waɗanda Allah ya ba su kudirun mulki suke kai, da waɗanda suke kai a kan siyasa, da waɗanda suke kai a kan sarauta, da wanda suke kai a hukumomi na gwamnati, da wanda suke kai a unguwanni da kasuwanni da ko'ina, kowane shugaba ma dai. Yau da shi muke magana, da wanda ma yake burin nan gaba zai shiga wata harka da zai iya zama shugaba, ko kuma bai sani ba a naɗa shi ya zama shugaba. Sai ku ji tarihin yadda shugabanni na ƙwarai na da, yadda suka taso da irin tarbiyyar da iyayensu suka yi musu, suka yi abin kirki a duniyarsu, suka samu albarka a lahirarsu, suka bar babban tarihi ga duniya da kuma al'umma gaba ɗaya. Lallai sira ko tarihi Umar ibn Abdul Aziz khalifa, khalifatul Rashid, ana cewa da shi yana cikin khulafa'ur Rashidun, saboda matsayinsa da girmansa, duk da shekarunsa ba irin nasu bane, zamaninsa ba irin nasu bane, amma adalcinsa, wato ana buga misali da wannan halifa wajen adalci a duniya. To shi yasa aka liƙa shi a cikin khulafa'ur Rashidun. Tarihinsa, wato duk mai neman gyara a cikin al'umma, duk wanda yake da kishin ya samar da ci gaban al'ummarsa da jama'arsa, to ya kamata ya karanta tarihin Umar ibn Abdul Aziz, wanda ya gina rayuwarsa akan al-mafhumul Qur'ani, abinda al-Qur'ani ya fahimtar da mutane, al-asil alladhi fahimahu ulama'una al-muslihun, wanda malamanmu masu neman gyara, malaman musulunci na ƙwarai, suka fahimta abinda Qur'ani ya karantar da su akan tsari na shugabanci. Fahman sahihan wa tabbaquhu, fahimta mai kyau ingantacciya, kuma suka ɗabbaka wannan fahimta ɗin, tasbiqan saliman, ba irin fahimtar mutanen turawa waɗanda suke muna na fahimta ga alqur'ani suke muna na fahimta ga shugabanci na musulunci suke kokarin bata shi suna cewa addinin musulunci addini ne wanda yake yana tauye wa dan adam haƙƙi wanda wannan ba haka bane a cikin tarihin wannan bawan Allah zamu ji cewa lalle musulunci baya tauye haƙƙin wani Umar ibn Abdul Aziz abun buga misali ne a wajen samar da gyara a cikin wannan al'umma ga wanda yake so yayi siyasa ta kwarai siyasa irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama siyasa irin ta al-khilafatur rashida Allah tabaraka ta'ala ya sanya cikin shugabanni masu ikhlasi masu yin abu don Allah daya daga cikin abin da zai taimaki kowanne shugaba shine ya zama yana yin abin sa don Allah wanda wannan matsalar yin abu don Allah kuma shine yake wahalar mu Allah ka samu wanda yake so yayi shugabancin nan ya mulki mutane don Allah musulmi mu musulmi ne mu gaya wa kanmu gaskiya yin abu don Allah duk wanda yake yi don Allah to zaka ga tasirin sa yana bayyana kuma idan mutum yana neman shugabanci don Allah to ba zai yi irin abubuwan da ake yi a wannan zamani a yau na zubar da jinin mutane kashe-kashe tsorata mutane firgita mutane ta'addanci cewa wallahi sai nayi ko ana so ko ba a so wallahi mu ne mutum ya manta Allah a cikin al'amarinsa qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah shine mamallakin mulki inji qur'ani shi yake bada mulki ga wanda ya ga dama ko musulmi ko arni Allah shi yake daukaka wanda ya ga dama wa tu'izzu man tasha Allah shi ke kaskantar da wanda ya ga dama wa tuzillu man tasha biyadikal khair a hannunka alheri yake ya ubangiji kai ne mai iko akan komai wanda yake shugabanci dan Allah yake neman shugabanci dan Allah baya damuwa baya tada hankalinsa dan bai samu ba ya san Allah ne mai bayarwa kuma Allah bai bashi ba da haka batun ya zuga wani ya zubar da jini ko ya zuga wani ya kone gidan wani ko ya zuga wani ya tara hanya ya ta kashe-kashe da kone-kone da bugun wanda bai san hawa bai san sauka ba duk bata taso ba saboda aidan Allah yake yi da haka matasa ya kamata ku yi kokari ku sani cewa shi shugabanci addini yayi magana akan shi kuma shugabanci da yake samun success yake samun najah yake samun nasara shine shugabancin da aka yi shi dan Allah Allah ya taimaki shugabannin mu ya ba su ikon yi dan Allah Umar ibn Abdul Aziz abun koyi ne ga duk wanda yake so ya yi gyara a cikin al'ummarsa Allah ya bashi mulki tabbas duniya ta shaida da mulkin Umar ibn Abdul Aziz kuma Allah ya bashi tawfiki kuma Allah ya hore masa harshen mutane bi madhihi wa sana'i alai suka yi ta yabansa suka yi ta fadan alheri a kansa ba wai dan yana raba musu kudi ba ba kudi yake raba ba tsabar aiki dan Allah ne tsabar yi da gaske tsabar ya nuna wa zuciyarsa shi ba ya zo ne gidan mulki dan ya tara ba ba ya zo gidan mulki dan ya wawura ba ba ya zo gidan mulki dan ya handama ba ya zo gidan mulki ne dan ya kori yunwa a cikin talakawansa ya zo gidan mulki ne dan ya kori jahilci a cikin talakawansa ya zo gidan mulki ne dan ya kori zalunci a cikin al'ummarsa ya zo gidan mulki ne dan ya yalwata wa mutane rayuwa samu su bauta wa Allah Allah jigan Umar ibn Abdul Aziz kuma yayi duka waɗannan abubuwan gaba daya fatan mu masu mulkin mu su shiga gidajen mulki su shiga ofisoshin su da irin wannan niyya ba da niyyar cika aljihunsu ba ba da niyyar tara kamfanoni da sayan gidaje a kasashen waje ba, ba da niyyar bawa kai kwangila da tara arziki da gina kai da ba, ba da wannan niyyar ba, don Allah suke yi, da sai su samu dacewa da yabo na kwarai irin yadda Umar ibn Abdulaziz ya samu wannan rabo. Wani bawan Allah yake cewa fa'iza ahabba Allahu batina abdihi zaharat alayhi mawahib al-fattahi wa idha safad lillahi niyyatu muslihin mal al-ubbadu ko mal al-ubbadu alayhi bil arwahi ko mal al-ibadu alayhi bil arwahi. Idan Allah tabaraka wa ta'ala yaso ya inganta ciki da wajen mutum, sai Allah ya bayyana wato abubuwa na mauhiba, abubuwa na baiwa na Allah a tattare da shi a cikin mulkinsa. Idan Allah ya gyara zuciyar mai neman kawo gyara a cikin al'ummarsa, wa idha safat lillahi niyyatu muslihin, idan niyyar mai muslih, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah, idan Allah ya so ya wanke zuciyar ko niyyar mai neman gyara a cikin al'umma, sai ga gaba ɗaya bayi sun karkata gare shi da zukatansu da rayukansu, amma sai in niyyar ta yi kyau. Umar ibn Abdulaziz ya fito daga al-Usratul Umayya, mana daga Bani Umayya. Al-Umawiyun suna dangantuwa ne zuwa ga Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf, kaji sunan Abd Shams ibn Abd Manaf, cikin dangin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Zuriyar Abd Manaf daga nan ne suka hadu da Banu Umayya da Banu Hashim. Banu Abd Manaf sune mutanen da Allah ya ba su damar kulawa da ɗakin Allah Makka, a Makka gaba ɗaya. Jagorancin Makka yana hannun Banu Abd Manaf, ba wanda ya jayayya da su a wancan shekaru cikin Qurayshawa. Duk Qurayshawa sun san lalle Banu Abd Manaf sune suke da shugabanci na wannan gida ko na wannan gari mai albarka, kuma sun miƙa musu waya dangane da shugabanci da jagoranci a wannan lokaci. Ana so a nuna muku Umar ibn Abdulaziz daman tushensa da ainihin asalinsa yana da alaka da shugabanci, tunda tun asali kakannin kakanninsa su suke riƙe da Makka gabaki ɗayanta, inda Allah ya fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Waye Umar ibn Abdulaziz? Shine Umar sunansa, Umaru kenan. Babansa sunansa Abdulaziz, kakansa Marwan, baban kakansa Al-Hakam, shine Marwan ibn Al-Hakam, shine ibn Abi Al-As, shine ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf, da nayi muku bayani. Ibn Kasir a Imam Az-Zahabi a cikin Siyar yace wannan Umar din shine Al-Imam Al-Hafiz Al-Allamah Al-Mujtahid, Imam Hafiz mahaddashi. Jama'a duk a cikin malamai ba kowa ne Hafiz ba, shi yasa zaka ba kowane malami ne a farkon sunansa ake sa masa Hafiz ba, sai wanda ya kai matuka wajen hadda da rike abu, baya mantuwa. To shi wannan Hafiz ne, in an ce maka Allama ba daidai yake da alim ba, mai yawan ilimi ba kadan ba. Al-mujtahid kuma mujtahidi ne, an ce mujtahidi ya kai matsayin da zai iya ijtihadi ya bada fatawa a duniya gaba ɗaya, ya ce ayi kaza a bautar Allah da wannan. Umar ya kai wannan matsayin. Sannan kuma mutum ne wanda yake az-zahidu al-abidu, mai gudun duniya babu shi ba duniya ga bauta. Daman mutane suna samun matsayi ne a wajen Allah yayin da suka nuna wa Allah duniya ba ta rada su a ƙasa ba, yayin da suka nuna ba su damu da ita ba, ba sa zuwa su ci haram dan neman duniya, ba sa kashe wani dan neman duniya, shugaban ƙwarai kenan, wanda duniyar ma ba a gaban sa take ba ballantana ya nemi mulki ya kashe wani ballantana ya nemi mulki ya hura wuta koya bawa matasa kwaya mutum yazo yana neman mulki yana bawa matasa makami kana ba su adda kana ba su gariyo kana ba su kibiya kana ba su ruwan fetur kace musu kaza kace musu kaza duk shugabancin da aka neme shi ba dan Allah ba haka zai kare a banza mu mu wahala su ma su wahala saboda ba Allah a ciki to shi mutun ne mai gudun duniya ga ibada za mu yi bayani akan ibadar sa as-sayyidu amirul mu'minina haqqan shine shugaban mu'mine haqqan abu hafs al-qurashi al-amawi al-madani mutumin madina thumma al-masri sannan mutumin misra al-khalifatu az-zahid ar-rashid ashajj bani umayya Allah ya masa rahama umar ibn abdul aziz yana daga cikin shugabanni na kwarai kuma cikin khulafa'ur rashidun umar ibn abdul aziz yana da husnul akhlaqi wal khuluq wal khalq kyakkyawan halitta kyakkyawan dabi'a kamilul aqli husnus samti jayyidus siyasati yana da cikakken hankali ga nutsuwa ga iya siyasa dan siyasa ne siyasar musulunci na kwarai da ƴan siyasar mu suna so su koyi siyasar shugabanci ta kwarai to da sun karanta tarihin Umar ibn Abdul Aziz ku samu mulki ku juya mutane cikin ilimi da tausayi da jin kai da imani da takawa da tausayawa mutane to amma kash an saka musu shamake tsakanin su da irin waɗannan manyan shugabannin musulunci to shugabannin arnan ma yanzu ba koyi da su dan da ana koyi da su da amma dan samu sauki akan wani abu to na arnan ma ba ai kawai dauki harba ne kawai mutun ne mai iya siyasa harisan alal adli bi kulli mumkinin mai tsananin kwadayin yayi adalci ne da duk abinda Allah ya bashi dama ga ilimi wafiral ilmi ga fiqhu da fahimtar addini faqihun nafsi ya san kansa ya san wani ga tsarki ga fasaha ga fahimta tahiruz zakai wal fahmi ga komawa ga Allah awahan muniba ga ibada qanitan lillahi hanifan ga tauhidi wa lam yakun minal mushrikeena aka ce ga khilafa Allah ya bashi da mulki dan mulki aka ce ma irin na Umar ibn Abdul Aziz ne wallahi sai dai aja baya amma wallahi malam mutumin nan gudun mulkin ne yake gudun khilafan nan yake nadiqan bil haqqi aya ƙarya Umar ibn Abdul Aziz shugaba ne da baya sa ai ƙarya ya shugabannin mu da wanda suka gabata da wanda za su yi yanzu da wanda suka samu yanzu da wanda suke nema dan Allah ku dan fadin gaskiya yana sa mutun ya samu karbuwa a cikin al'ummar sa wallahi ko baka ba su kudi ba indai kana ga musu gaskiya za su tsare maka mutuncinka wala yazalu rajulu yasduqu wa yata'ahadu sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa mutum bai gushe ba yana yin gaskiya saba da gaskiya har sai Allah ya rubuta shi a wajen sa cewa wane siddiqi ne wane mai gaskiya ne wallahi mutum ne mai fadan gaskiya duk da ya samu jarrabawa a lokacin mulkin sa suwaye za su goyi bayan sa 100% su taimake shi wannan yana nuna cewa ana iya samun shugaba mai gaskiya kuma amma a samu wata kila na gefen sa ba sa san gaskiya ko kuma ba sa goyen bayan yayi gaskiya amma wannan baya ana yayi gaskiya sai ya dauri yayi ta yin gaskiya a lokacin Umar ibn Abdul Aziz akwai kasratul al-umara'i zalama yawan shugabanni azzalimai a wannan lokaci wadanda suna kin Umar suna fada da Umar amma shi yana kokarin ya gaya musu gaskiya Umar ibn Abdul Aziz ya karbi kudin zalunci daga hannun shugabanni azzalumai kananan shugabanni da suke jagoranci sarakuna ko masu mulki da suka danne dukiyoyin mutane yayi ta kwata daga hannunsa daga hannunsu mimma akhaduhu bighairi haqq irin abin da suke ta karba wajen mutane ba tare da gaskiya ba ashe wannan yana nuna mana dabi'ar shugaba ne in ba shi da tsoron Allah yana iya cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba da haka ka bi a hankali kada ka zo kana cewa sai kai sai kai sai kai ashe babban burin ka aljihunka ashe babban burin ka me za ka yi wallahi ɗan uwana ina so na gaya muku irin wasu shugabannin da ake faɗa a yau wasu wallahi idan kun ji abubuwan da suke tarawa suka mallaka hankalinku bai zai ɗauka ba malam mutum zai zo shi abinda zai tara a iya ƙasarsa kawai bata ishe shi ba sai ya handama ya ɗiba har ya kai wata ƙasa ya ɗiba kuɗin ƙasarsa ya kai wata ƙasa su kafa masa dokoki ya karɓi dokar sannan su sa kuɗin a cikin kamfanonin ƙasarsu suna cin riba da waɗannan kuɗaɗen kamar yanzu kai ne duk kuɗin da ka kai banki dole banki sai ya ƙaru da shi ya je ya bawa wani kamfani ya ƙara ƙarfin jarinsa ya fika cin moriyar kuɗin to haka mutum zai ɗauki kuɗin ƙasarsa da ba nasa ba kuɗin kwalbatin talakawansa kuɗin titin talakawansa kuɗin rijiyoyin talakawansa kuɗin jami'o'in talakawansa kuɗin kwalejojin talakawansa kuɗin asibitin talakawansa kuɗin kaza kaza ɗin talakawansa haka zai haɗe su gaba ɗaya ya je danna su wata ƙasa can kuma kuɗin da bai isa ya karɓe su ba har ya mutu in sun shiga sun shiga batun ka je ka ce ka fasa ajiya a tattaro maka kuɗin ka ka dawo da su babu sai dai ba su fita ba mutum ya je ya sayi gidaje a ƙasashen waje ƙasar da sai shekaru bai je ba kai ne gidaje a Amerika ba wai gida ɗaya ba ko a Kano ne ka tara gidaje da yawa suka yi maka gidajen nan na tambayi wani daga cikinsu tsautsayi ya sa yake man labari wata rana ya ce ai malam ina da gidaje a gari kaza ƙasa kaza na ce yanzu dan Allah wannan gidan da kake da shi girmansu ya ce ai ya fi gidaje na Najeriya gaba ɗaya ai unguwa ce guda su waye a ciki ya ce akwai masu gadi akwai masu bayan fulawa duk wata sai na biya su da kuɗin haraji da nake biya ga kuɗin wuta da zan biya ya ce wallahi malam sai in share shekara uku ban je ba shekara uku bai je ba wani huɗu wani biyar wani ɗalibi yake gaya mai ce wallahi malam ina karatu ne a Ingila akwai wata unguwa wallahi malam yawanci gidajen na 'yan Najeriya ne amma wallahi malam wani sai shekara goma bai je ba wani ya ma mutu ma iyalinsa ba su san ma yana da gidan ba da yawansu suna mutuwa ba a san suna da gidajen ba to galibin waɗannan kuɗaɗen da ake sayan wannan gidajen ba kuɗaɗen halal ba ne don kuɗin da mutum ya tara na halal ba zai bar shi wannan rashin hankalin ba to abin da yasa kuga muke wahala muke shiga kunci muke shiga cikin matsi ba wai Allah ya tsani Najeriya ne wai ba ta da kuɗi ba Najeriya akwai kuɗi Najeriya akwai fetur Najeriya akwai kaza Najeriya akwai kaza wallahi bari in gaya muku ko a Saudiya yanzu da ake umra da aikin hajji alhazai suna faɗa kuma duk wanda yake can ya sani wallahi alhazan Najeriya suna fara zuwa yan kasuwa suke siyan kaya suke cewa masha Allah kuɗi ya zo suka ce Najeriya daula petroliya ma'ana Najeriya daula ce mai fetur saboda ɗan Najeriya idan ya je kawai rafar dala yake barewa far ya cire ta wallahi da yawan su malam ba sa sayayya da riyal ba sa sayayya da kaza da dala suke sayayya da haka su a wajensu kaza ne akwai wani inda aka zo ana ba da taimako wa ɗalibai aka ce duk ɗan Najeriya kar ya yarda ya zo a wata ƙasa ce aka ce me yasa suka ce ku da kuke ƙasar wadata ai ana rubuta mana muna gani kuna da fetur kuna da kaza daula tana da kaza tana da kaza ba su san cewa Allah ya jarabe mu da gafiyoyi da beraye ba sun kwashe sun bar mu cikin wahala har sun sa an daina ba mu taimako a ƙasar waje shugaba mai tsoron Allah ba shine shugaban da yake burin ya hau mulki dan yayi sata ba kusata kusata Allah ya jarabe ku da hawan jini kusata kusata ya jarabe ku da ciwon kafa ya rabe ku da ciwon zuciya
yawancin ku ba ku da lafiya kuma kudin da kasa ta baya baka magani kafi karfin motar da zaka hawo tuntunin kafi karfin gidan da zaka zauna tuntunin kafi karfin matar da zaka aura tuntunin kafi karfin yawo a duniya tuntunin to me zaka yi da kudin nan idan ka diba ba mulki bane an baka mulkin ka hawo ana gaishe ka kashe mana kudin mu mana ka mana hanya ka mana kwalbaci ka gyara mana jami'o'in mu ku gyara mana asibitocin mu ka gyara mana kaza din mu ka gyara mana kaza din mu amma ya late yana daga cikin masifar da Allah yake jarrabar shugaban da yake neman mulki ba dan Allah ba shine ya sanya ɗebi kuɗin mutane wannan magana ba sa so a faɗe ta amma kuma ya kamata mu gaya musu dan mu kafa musu hujja ko a wajen Allah tabaraka wa ta'ala dan haka ya kamata ku tsare wa mutane haƙƙin su daga cikin abin da zamu tattauna akai sifar shugaba na ƙwarai wanda yana kula da mutane dangane da dukiyoyin su yana kula da mutane akan rayukan su yana kula da mutane akan hankalin su yana kula da mutane akan addinin su yana kula da mutane akan mutuncin su sune al-kulliyatul khams abuwa guda biyar wadanda suke na dole na larura dole ne kowane shugaba ya kula wa mutane wadannan abubuwan gaba daya addini dukiya mutunci hankali wadannan abubuwan dole ne sai an kulawa da mutane kar a cinye musu dukiyar su kar a bar kwaya ta yawa a ƙasa ta lalata musu hankali ko a bada dama ga dilolin kwaya suna da girma dilolin kwaya suna da ƙarfi a fitini yara da kama su a lunguna da tsatsare su amma manya-manyan dilolin da suke shigo da kwayar kuma an san su kwayar ba a hana shigo da ita ba an gagara hana shigo da ita amma kuma ana ta kame yara masu shan kwaya ana ta zuba su a kurkuku mai hukun da za a hana masu shigo da kwayar kasar to da yaron zai nemi kwayar ma ya rasa duk abin da zai kawo karyewar tattalin arzikin kasa duk shugaba na kware mai koyi da shugabanci irin na Umar ibn Abdul Aziz to yana kare abin da zai karye tattali na arziki duk abin da zai jawo mutane su ga cikin talauci talauci baki ne mutum ne baki da toro da tozo da annakiya bai da dadin gani to yaya shugaba zai yi kokarin ya kori talauci a cikin al'ummarsa wannan ba shine criterias da ya kamata mu gane waye kamata mu zaba waye ya kamata waye ke tunani ya zai koyi talauci a cikin mu dan Allah ku duba yadda talauci yake yawo a cikin mu ku duba yadda talauci yake yawo a rigunan mu ku duba yadda talauci yake yawo a gidajen mu talauci yake yawo a titunan mu a anguwannin mu a asibitocin mu a makarantun mu a masallatan mu fakr talauci kamar zai magana ku tambayi duk wanda yake fita kasashen waje ya ga muku wallahi in ka fita kasar waje mallan ka je kai wata ɗaya wata biyu kana sauka a airport a nan Najeriya gani za ka yi wai wai wata annoba ne ta sauka a kasar nan kowa ka ce gashi baki kiran a turbule wai na yi tafiya na dawo kwanan nan wani jami'in tsaro ya same ni a airport ya ce mallan ce kyakkyawan mutum ne kai haka na ce an ce maka da wulakantacce ne an banza mara kirki ai wahala ce ta sa ni ka gani a gigishe a haka ya ganni naje na yi sati biyu a wani guri na sha laban mai kyau na kwanta ba sauro na saki AC ya dake ni na shakata na yi salatin annabi na yi zikiri da na dawo ya gani jajawur kamar dan bature yace yanzu mallan dama shi haka kake nace a a a ai bari ka gani sai mun samu wadata ma mallan ka fita muna zuwa mu je mu dan dawo a cikin kasata a cikin arzikina a cikin rufin asirina kuma kasar da naje wallahi mun fi su arziki wallahi mun fi su arziki daga al'umma ya shabab muna so mu samu samari masu kishi nayi wannan lecture ne saboda ko zan fiski wasu samari a cikin ku su zuciya su boko na cin kata su shiga siyasa da niyya za su kawo gyara a cikin wannan al'ummar wallahi za ku yi duk wannan za su wuce za su ba ku guri ku ne nan gaba za ku rike kasar wallahi amma bari mu gina ku tun yanzu ku tashi da kishi da tausayi da jin kai har yanzu mutanen mu basu daina layin ana raba musu tuwo gayan tuwo a mota ba har yanzu mutanen mu basu daina wawan fiwa wata a masallaci ba koman fiwa wata ba in ka daga she gana mi gomin nawa ba ni da wannan kai mi gomin kare kare fiwa wata har yanzu in kana so ka auni kwanin dabino kwanin dabino daya ka tsaya da motar ka a bakin titi ka daga haka dabino kana fi sabilillah na nan da Allah mai continue discussion ake cewa ko end of discussion shi ma sai ya tsaya ci kai mi gomin nawa nan Allah ya sauke da haka shi Umar ibn Abdul Aziz ya guji duniya bai sa ido akan dukiyar mulkin sa ba da haka yawa al'ummar sa aiki wannan ta sa makiya a wancan lokacin suke tafi shi da shi saboda ya zo ya kawo wani canji wanda ba su taba ganin irin sa ba suka yi kutun 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 sai da suka samu guba wanda zamu karanta a ƙarshen tarihin sa suka shayar da shi guba ya shaye mutu suka kashe shi ya samu shahada rahimahullahu ta'ala kuma wa udda min ahli al-ilmi wa min al-khulafa'ir rashidin aka irga shi cikin malamai kuma cikin khulafa'ur rashidun wal ulama'ul amilun malamai masu aiki mutum ne wanda yake Allah ya bashi uba ya samu tarihi da samun uba na kwarai amfanin wannan shine malam duk wanda yake so ya gina abun kwarai a family din sa to yayi kokari ya gyaru ke hajiya ke baiwar Allah kina so ƴaƴanki su zama na arziki na kwarai to yi kokari ki zama na kwarai dan za a rinka buga misali da ke a ce kai wani shugaba kaza ya samu uwa ce ta kwarai amma in muka bari lalacewa ta same mu ba mu zama ƴaƴan arziki ba za mu zo mu haifi ƴaƴan da ba za a iya buga tarihi da iyayensu ba da haka shi Umar ibn Abdul Aziz kafin mu ci gaba da tarihinsa babansa Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam yana cikin khiyari umara'i bani Umayya babansa sarki ne babansa jagora ne amma a cikin sarakuna wallahi yana cikin sarakunan da suke zababbu ne na bani Umayya gaba daya ba wai normal sarki ba a'a zababban sarki ga jarintaka shuja'a ga karamci sannan kuma mutum ne wato wanda ya iya mulki ya iya jagoranci dan ya zama amir ya zama shugaban kasar Misra sama da shekara 20 wannan Egypt wannan Masar da kuke ji baban Umar ibn Abdul Aziz ya rike ta sama da shekara 20 shi yasa ake ce da Umar din ai al-Madani al-Masri dan Madina dan Misra bari ku ji mutum ne wanda yake yana da taka tsantsan kenan yana daga cikin sifar shugaba na kwarai ya zama mai taka tsantsan shine ake cewa al-wara taka tsantsan tsantseni ba komi handam ka handama ba ba ko ina ka fada ba ba burin ka zalunci ba ba burin ka kacuta ba ba kafin ma ku hawo mulki kun gama kassame dukiyar jihar ko dukiyar kasar ko kaza ba a'a mutum ne wanda yake ya kafa gwamnatin sa da taka tsantsan wata rana ana bada labari da yazo zai yi aure shi wi baban Umar ibn Abdul Aziz kenan bari ku ji asalin shi Umar din makansa babansa da zai yi aure sai ya ce wa mai kula masa da dukiyarsa dan Allah je ka tattara mun a cikin dukiyata ta kasuwanci da noma ka hada mun dinari 400 min tayyibi mali daga cikin mafi tsarkin dukiyata aure zan yi kar ka kawo mun kudin da kake da shakka akan su aure zan yi ka nemo mun kudi na halal kai abinda nake gaya maka in za ka yi aure ka yi kokari ka nemi clean kudi kai aure da su wallahi dan saboda me yana da tasiri akan ƴaƴan da za ka haifa duk wanda ya je ya ciwo kudin haram ya zo ya yi aure to haka zai ta buga rayuwar ya bugi can ya bugi can ya bugi can a buga shi ya zo ya ta haifan ƴaƴa su zama masa ciwon kai da tashin hankali in ma kana harkar ciwa-ciwa harkar yake halal yake haram to yi kokari ka nemi kudin ka na halal sai kai aure da su shine wannan bawan Allah yake gayawa shi ba wai haram din yake ci ba amma wai dan ya koya mutane tsantseni duba mun cikin dukiyata da tafi tsarki ka nemo mun dinari 400 ina so zan nemi aure fa inni uridu an atazawwaja ila ahli baitin lahum salah ina so ne aure izuwa wani gidan da suke mutanen kirki ne gidan mutane ne na kwarai haka ibnu sa'd ya kawo a cikin abdabaqat ka duba da yazo yace ina so zan yi aure a gidan kwarai kai matashi kai saurayi mai neman aure akwai ƴan mata tabbas ga sunan barkace iya ganin ka amma wani gida ne gidan salaha wani gida ne gidan mutunci wani gida ne gidan arziki wani gida ne gidan tarbiyya ba wai kyau ba ba rawar kai ba ba iya surutu ba ba kaza ba a ka nemi gidan da za a ce ka samu surukan kwarai ka nemi gidan da koda ƴaƴanka ka mutu ka san ba za su tozarta ba ba za su tulakanta ba kuma ba za a jefa su akan wata aqida ko tarbiya mara kyau ba ke kuma duk yarinyar da take so ta yi kasuwa ki zama ta kwarai ki kame mutuncinki kar ki zama yar TikTok yar rawa yar bayyana jiki yar bayyana tsiya yar bayyana tsiraici duk tsiyarki abinda zaki kina da wani range na shekaru da lokaci zaki ki gama kina tsallake wannan shekarun kin fara zama umma kin zama mama koda baki aure ba da an zo ne ma a ce shekarun ta nawa a ba yawa 37 woo 37 sai ya zabtare 20 yace ni ta 17 nake nema me yasa kai 37 40 saboda kin tsaya kin lalata rayuwarki kin bi mazacin sun lalata ki kin bi mazacin sun yaudare ki sun nuna miki kudi kuma ƙarya ne ba kudin za su baki ba mutuncin ki suke so kin yi kwadayin kin yi kaza sun baki waya kin yi yawo a duniya kin yi abin da zaki kuma mijin kware na aure ya gagare ki mace ta zo tana neman auren ruwa jallo ga mazan nan suna yawo a titi amma wallahi ba za su kamu ba ko ne mutum saboda me ba a samu kima ba ba a samu daraja ba dan haka kun ji mutanen kware na da ya ku iyaye na mata cewa suke yi a ba su kudin kware za su nemi aure a gidan kware kudin kware gidan kware dan haka ki zama mai mutunci mai zuwa makaranta mai karatu in yar boko ce ke mai kare mutuncinta ki shiga jami'a ki turanci ki boko amma kuma decent dress kina cikin mutunci kina cikin kima amma kika zama yadda an debe ki can an kai ki can an dauke ki nan an kai ki can kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza ya late ya late wallahi in dai baki san yaudaran namiji ba to zai koya miki hankali namiji mai yaudaran mutum ne sai wanda Allah ya kubutar da yawan su suna kai ku su baro su zubar da ku ku zo ku neme su ku rasa sunan wani wai cika tsere yayi tsede ya tsere na neme shi na rasa ya yaudare ki da kudi kin nuna masa soyayya ya bata miki budurci ba ga kuje ba a yau wannan zamanin in kana son ka gigita mace kaga wannan abar kaga wannan ka samu galleliya a kwali kaje ka jefa mata yau kuma hadda wahala kaga tunda ta fara hadda wahalan nan to ka gama da ita komai kaje tayi za ta yi akan waya 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 ta hana ki bacci ta hana ki salatin annabi ta hana ki zikiri kuma ta sa wanda ya siya miki ya lalata miki rayuwa yazo ya barki da ke da wayar ki gagara sayuwa ki gagara nemuwa ki gagara kasuwa wata yarinya tace mallam aure nake bukata nace ya ake baki aure ba har yanzu shekarunki nawa tace ina neman 50 nace 50 kin ji sakaci nace ki gaya min gaskiya wallahi Allah ne bai kawo ba nace Allah ya ka kawo dai ko dai an yi wasu abubuwa ki gaya min gaskiya ko dai kin dan yi ɗan wasanni a da kina wallahi an dan yi ɗan wasanni lokacin muna ɗan sha kaza nace to wannan abin da kike yi ne kike girma yanzu yanzu kin ga duk ƴan wasan gaba daya da lamba 9 da lamba 8 din da lamba 7 da lamba 12 din duk sun da mun barki gaba daya kina ta wahala ku daina barin maza suna yaudarar ku wannan sako na gare ku kenan Umar ibn Abdul Aziz babansa yace a bani kudin kware zan je gidan kware in nema wallahi har yanzu ina ga muku wallahi matan kware din wahala samuwa suke har yanzu in kana so zaka aure kana so ka samu macin ta kai iyamati gadin sai kai da gaske me yasa saboda duniya ce a gaban su sai wanda Allah ya zaba Allah ya gyara halin mu mahaifinsa yace ina so a bani dukiya ta kware zan yi aure a gidan kware sai yaje ya aure ummu asim bintu asim kuji ummu asim bintu asim din gidan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bari in dade mai maita muku sunan matar mahaifiyar wato sunan matar baban umar ibn al-khattab abdul aziz ibn marwan ummu asim yar gidan wani mutum mai suna Asim dan Umar ibn al-Khattab kenan jikan waye ne Umar ibn al-Khattab aka ce wa hiya hafiduhu amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab wata suka ce sunan ta Layla shine ake cewa Layla anan sunan mata kenan auren sa da yayi a gidan kwarai yayi a gidan Umar dan Allah bai dace ba yanzu duk wanda ya aure a gidan Umar dan Allah bai aure a gidan Salaha ba malamai suke cewa ana fada a cikin tsara'i cewa Umar shi ba saboda kiyayewansa da kulawarsa kishin Umar ibn al-Khattab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada hadisin Bukhari yace na shiga gidan aljanna sai Allah ya nuna min wasu gidaje benaye manya-manya sai yace nawaye wannan aka ce nawane ne nawaye wannan aka ce nawane ne yace can sai yaga wani dogon bene ga wasu matan hurul ini a gargashin benam ha sai yace wannan gidan nawaye aka ce wannan gidan halifan ka ne yace waye aka ce Umar bin al-Khattab yace ku kai ni in shiga wannan gida in je in ga gidan Umar mallan kaji bayin Allah na kware tun kafin su mutu Allah yayi bayanin gidajen su a aljanna an musu albishir Allah Umar ibn al-Khattab yace sai da nazo zan shiga gidan sai na ga mata a kofar gidan yace fa zakarto gairatak sai na tuno kishin ka ya Umar sai na ce kai bana shiga gidan nan ba Umar mutun ne mai kishi Annabi yazo yana ba wa Umar labari kaji kaji me ya faru Umar yayi kuka yace ya Rasulullah ina ma da ka shiga wannan gidan ka zo ka ga mu a alaika aghar yanzu kishin nawa akai zan yi kishi to kaji Umar mutun ne mai kishi ba wai irin ka ba mai barin matarka ta shiga duk inda ta ga dama ta saka kayan da ta ga dama ta yi magana da wanda ta ga dama ka ba wa matarka waya ta yi chatting da wanda ta ga dama an yi magana a kyale su samu yancin su wannan zamani kar ka ta kula wa mata kaza 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 wannan matar zamanin matar wannan zamanin zaka shake murya kana cewa waya kyale ta samu yanci matar wannan zamanin Umar yace ya Rasulullahi dama ka shiga ka zo ka bani labari a wata riwaya aka ce wallahi Umar ko namijin kuda ya gani a gidansa sai ya kore shi kuda namiji in ya gani sai ya ce fita daga gidana saboda kishi da kulawa ba irin ka ba yau mataka a haiz yau mataka a tasi yau gidan biki ba hijabi ba niqabi ba kulawa ba lullube jiki ba kaza abokananka suna hira da ita yau ta tafi kaza yau ta yi kaza kai wannan ba gidan musulunci bane musulmi yana kulawa da matarsa wai wani yazo ya je umra wai ga wani balarabe yana tawafi da matarsa yana tafiya na haka sai yake ga abokin shi baki ne ah wannan mutane akwai banzaye kaje wai yanzu akan bace yake haka balarabe yana tawafi fa yake dubo filin tawafin cinkoso yayi haka ya sa matar a gaba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak idan wani yazo dan bangare shi yazo zai kusa da shi haram alaika haram 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 wallahi haka suke yi saboda me ya san kimar iyalinsa ba kai da zaka dauko mata ka dora ta a bayan dan a taba ba kace yalla Allah kiyaye sai kin dawo hajiya la suna kishin iyalin su
to kaga wannan bawan Allah da ya auro mace a wannan gida lalle ya aure mace a gida na salahi mahaifinsa mutum ne mai kwadayin ilimi da haka ba mamaki dan Umar ibn Khattab ya zama mashhurin mai ilimi mai bada fatawa aka ce baban sa mutum ne mai kwadayin ilimin hadisi ya mai da hankali kwarai akan ilimin hadisi dan haka ma ya zama ɗaya daga cikin almajiran Abu Huraira baban Umar ibn Abdul Aziz almajirin Abu Huraira ne radiyallahu anhu ya ji daga gare shi yayi karatu hannun Abu Huraira saboda me Abu Huraira a cikin sahabbai wa yafi shi hadisi dan haka shi yasa yace bari in samu malami mai hadisi saboda ina son hadisi ya ji karatu da yawa daga cikin wasu daga cikin su sannan kuma himmarsa da ilimin hadisi ta habaka ta dada karfafa har bayan ya zama sarki a Misra yanzu sarki ya je karatu yanzu sarki ya kwadayin ilimi yanzu gwamna yanzu shugaba na kasa gabaki daya yace yana kwadayin ilimin hadisin manzon Allah sai gashi yana mulkin Misra almajiri ne a hannun Kasir ibn Murra a Sham ya aika masa yace ka turo min duk abin da ka ji daga manzon Allah ya tura malamin sa Kasir ibn Murra yace duk wata riwaya da ka jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga muna muna mulki a Masar dan Allah ya aiko mu dan in karanta in haddace Allahu akbar sarakuna irin na da masu kishin addini masu karatun addini masu son ilimi muna buƙatar irin waɗannan to kar ku ga laifin su yanzu ne ku din samarin matasa ai ku ne sarakunan gobe idan ku zama kuna son addini in wanin ku ya zama sarki ai zai gama Allah ji kan sarkin dutse amin Allah ji kan sarkin dutse amin Allah ji kan sarkin dutse marigayi amin duka watan da ya gabata ya rasu yana cikin sarakunan da a Najeriya zaka buga wato misali da su da gemun sa sannan kuma mutum ne mai kwadayin ilimi akwai malamai daga nan Kano suna zuwa suna yin karatu da wanda suke cin suna karatu wallahi baya fashin zaman majalisin karatu babban malamin mu Dr. Abubakar Sani Birnin Kudu yana da darasi babban malamin mu Sheikh Nasiru Yahaya yana da darasi yana karantawa amma wallahi malam sarkin dutse yana zuwa yaje zauna a wannan majalisi ko na tafsiri ko na ilimin tauhidi ya ga yan fadan sa yace ni ba wanda zai hana zuwa karatu zan je karatu kuma zai dauki littafin sa yace zauna inda kowa yake saurara wallahi hakiki saurara wannan sarkin dutse da ya rasu yace yan fadan sa wanda yake sha'awa bismillah shi yasa zan ga muku wani irin abu duk fadojin jigawar state gabaki daya akwai tasirin addini a ciki saboda babban sarkin yana da addini kuma ku je ku bincika ku gani to ashe ana so sarakuna zama mai masu son addini masu kulli alaka da malamai sarakuna kada ku bari a raba ku da malamai tarihin sarki sai da malami a tare da shi dan malami shine zai bashi ba ni sunan shi shine zai bashi shawara yi kaza ko kare kaza duk inda fada ta kai fada ya kamata akwai majalisin wani malami da yana gefe wanda shi girman sarki da rawanin sarki baya hana shi in ya ga laifi yayi bayani kuma sarkin ya bashi dama haka ya kamata a rinka yi dan a samu mulki mai kyau wanda zai rinka gudana akan Allah yana so annabi ya so to idan har a ce masu mulki mu suna gudanar da haka a zo a bada wani hukunci da zai cuci wani ko ya cuci wasu ko a zalunci wasu la saboda an kawo masu tsoron Allah a kusa suna tambihi dan haka shi wannan bawan Allah ya himmata da neman ilimi kwarai kwarai da gaske kuma lahu nafsun tawaqa ila ma'ali al-umur sawa'un qabla wilayatihi bi Masr aw ba'daha kafin ya zama sarki a Misra da bayan ya zama sarki ma a Misra lokacin da ya shiga Masar a lokacin yana saurayi matashi sai ya ji yana sha'awar ina ma da in nayi karatu in jagoranci garin nan wannan baban Umar ibn Abdul Aziz kenan ya shiga cikin kasar Misra wannan Egypt Masar yana yaro matashi yana karatu yace wallahi naso Allah ka bani dama
in mulki garin nan in saka addini in saka ilimi a ciki shi yasa yanzu duk inda zakai ba zaka raba kasar Masar da addini ba akwai Qur'ani a Masar akwai malamai a Masar Ibn Hajar a Masar yake malam kabarin sa yana can Imam Shafi'i Ibn Daqiq al-Eid waye waye Imam al-Aini mai Umdatul Qari ga sunan malamai barkatai kabarukan su du'a wannan wuri Allah da ikon sa kuma sai ya bashi mulkin Masar din sai da shekara 20 yana mulkarta yana daga cikin halin iya baban Umar ibn Abdul Aziz dan wai kusan daga ina ya fito mutum ne mai kyauta malam shi sarautar sa da Allah ya bashi wadata sai ya amfani da wadata wajen taimaka mutane aka ce baban sa kana min ajwadi umara ibni umayya dukkan sarakunan bani umayya baban Umar ibn Abdul Aziz min ajwadihim wa askahum shi yafi su kyauta shi yafi su dogon hannu da bayarwa an ce yana da kwano 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 na bawa mutane abinci kullun kwano dubu kwano ne da ake zuba a dafa abinci a zuba kwano dubu wannan sai an bawa mutane kullu yawmin ana ajiyewa a kofar gidansa yace akwai kuma kwano kwano ko bokiti bokiti 100 wannan 100 sai ya ce ina kabilar kaza bayan fa ya raba daidaikun mutane sai ya ce ina kabilar kaza ga sunan ku dauki wannan ku je ku kara ina kabilar kaza wannan manyan manyan kabilu su ma sai a ware su da kyauta ta musamman wannan kullun ne babu ranar banza mallan ina so in ga maka wani abu guda shi fa Allah in dai zaka bayar wallahi sai ya baka wallahi ina ga maka in dai zaka bayar wallahi sai ya baka kuma ka gwada ka gani kada wani ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla yace wallahu wasi'un alim ce dan ne yake tsoratar da ku talauci amma mutukar ka dauka ka bayar wallahi sai ya baka komai rashin ka in dai ka dauka ka bayar wannan abin da ka bayar ka zuba ido sai Allah ya dawo maka da shi me yasa ba ma yin zuciya mu dauka mu bayar yau ka duba yadda mutane suke rayuwa cikin talauci da bukata ga waɗanda Allah ya hore musu wai ba ma fa a baka ba yanzu shugaba ya maka hanyar da zaka samu rufin asiri ma bakin ciki yake maka ba wai mai dauki kudi ya baka ba a'a ya baka kwangila a'a ya kai ka wani wurin da zaka amfana a'a yayi magana wasu su yi maka a'a babu an samu canjin rayuwa yanzu ba a so a baya dan haka mutane suka zama mabarata suka zama ƴan jagaliya suka zama maroka amma akwai hanyoyin arziki da samu abun da zaka yi bakin ciki kai kuka ka rasa inda zaka san kanka sai ka duba ka duba kaga wasu baki bare su suka fi kowa cin moriya amma kai da kake dan asali dan tushe a'a yana shugaba ya sauka ga maka hanyar da zaka je ka sayo kaya ka zo ka sayar ka dauki ma'aikata a samu arziki sai ya toshe sai dan ne yana bakin ciki me yasa zaka yi kaza me yasa zaka samu kaza ku inganta mutane rayuwa ku yalwata musu kasuwa ta yalwata ƴan kasuwan musu samu kuɗi duk inda ɗan kasuwa kai da ruwa dole in yi arziki sai wani ya amfana dan dole ya dauki yaro da zai kula mai da kaya dan dole ya dauki dan dako dan dole ya dada bude shago zai zauna a shago 100 ne dole ya dauki wani ashe samun kuɗi a hannun ƴan kasuwa da hada hada dalilin yalwatar arziki ne a cikin al'umma amma yayin da kasuwanci ya lalace aka matsa kasuwanci ya zama ba riba ba ciniki to talauci yana karuwa ne a cikin al'umma to shugabanni na kwarai su kuma suna kokarin hanyoyi ne da yawa bayan kun dauki mutane aiki to sai kuma ku sauƙaƙa mutane rayuwa wutar lantarki a sauƙaƙa mutane ruwan da za su sha a sauƙaƙa musu magani a asibiti a ba su shi kyauta karatu su je su kai yaran su yi karatu kyauta kaza a sauƙaƙa musu bude ayyuka a dauki ayyuka mutane su yi ta ayyuka wa ƙasa ƙasa ta samu alheri a rage ma'aikata a rage yawan wato masu zaman banza su zama ma'aikata ƴan kasuwa a inganta musu kasuwanci mutum ɗaya a ɗauki kamar biliyan 100 a ce je ka buɗe kamfanin kaza kai ga biliyan 500 je ka buɗe kamfani kaza duk tsiyarsa ko zai ci kuɗin nan duk tsiyarsa sai ya ɗauki wasu aiki amma ga kuɗin nan suna nan a banza wallahi idan aka gaya muku malam irin biliyoyin kuɗin da 'yan kudu suke samu na irin interventions ake bayarwa na yin kamfanoni da waye kaji abin da arewa take samu sai kai kuka kace dole arewa talauci ya kusa kashe babu kamfanoni da ake yi na bada kwangiloli a ƙasa ya samari matasa ƴan boko wayayyu gwamnati tana bada aiki tana bada kwangila tana bada kaza amma ku sani gwamnati ba ta bada kwangila sai karkashin wata kungiya registered kungiya wani company nake nufi ba kungiya ba company da haka ku ke creating company na aiki company na sana'a ku je ku corporate affairs abana a wannan registration ku yi wa kamfanin ku suna ku nemi duk papers da ake nema to da shine zaka je gidan gwamnati kana neman kwangila da shine zaka tafi Abuja kana neman kwangila amma wasu daga cikin mu ba sa gane sai mutum ya wanke rigar sa ya hau jirgi ya tafi Abuja wai ya je neman kwangila sai ya ce ina kamfanin ka sai ya ce ba da shi sai wani inyamuri ya ce ina da kamfani guda biyar ma ko shida kamfanin me kake so kaza sai su zo su basu sai a zo a cire percentage din shi yafi kacin godiya saboda har yanzu samarin mu ba su da wayan bude wannan kamfanoni na sana'a ba su da shi ba wai sai kana da shago sai kana da guri kana zaune a haka baka da asin ka zaka iya bude kamfani ka dinka neman kwangila sai a baka kwangilar kawo ruwan gidan gwamnati na shekara daya wallahi mallam in suka baka kwangila kai zaka dinka kawo ruwan roba na gidan gwamnati kadi na shekara daya ka tsallake talauci sirri ne sirri ko a ce an baka kwangilar sayo kayan sallan ƴaƴan gwamna ka ware talaba ba yi ne ana yi ko a ce wani shugaba ya ce ya baka kwangilar ka dinyo masa dinkin kaya na shekara guda ka san haka suke shekara guda nawa ne wai shekara kwana nawa ne ba shekara 300 da kwana 360 ba to me dan ya dinka riga kwaya 360 sai wani a ce ka je ka din komasa na shekara biyu ka siyi rantsattun shaddodi na fitar hankali da buwin buwin kawai cek za a samu ka ka je ka samu kwararrun teloli a kasar nan ka tura wasu Dubai ko ka tura wasu Saudiya ko ka tura wasu Masar a dadin ko a kawo wallahi mallam ka warware ka ji wani ce kware mallam ka taba yi ko mallam kun banne na shiga harkar kasuwa na ma sauka daga layin zuhudin da gudun duniya gaba daya bari mu dawo ana nuna mun lokaci yayi subhanallahi yana cikin halin baban shi mutum ne mai kyauta da haka ku yi ni ina so ƴan uwana samari matasa ku koyi sana'a ku koyi business saboda ni ina da ilimin da ba ku sani ba wallahi idan kun je Abuja kun ga wanda suke samun kwangiloli wallahi baki da inyamurai da wane ne da suke shiga suke bin kamfanoni suna samun ayyuka wallahi za ku sha mamaki akwai aiki ɗaya idan ka same shi Bilal Azimu Malam zaka samu gidan da zaka zauna lafiyayye motar da zaka hau lafiyayya ka bude wani jari mai karfi ka taimaki babanka kai shi umara ya je ya dawo da tsohuwarka ka gama komai wallahi aiki kwaya daya computers kawai za a ce ka je ka kawo guda 100 kaza a wuri kaza za a yi wani kaza an kawo ki kuma kudin halal clean kudi amma matsalar yaran mu suna da duhun kai sannan kuma shugabannin mu suna da bakin ciki ya yadda wanda ya kira wani arne ko wata karuwa kaga karuwa Abuja tana yawo da briefcase dinta kamfanonin ta ne da wane ne bankin ta da waya tana samun kwangiloli kai kana nan kana ta ihu sai sun baka adda sai kai sun baka kaza iska kana shirme an gama ko wani ko airport bai taba zuwa ba Umar ibn Abdul Aziz abinda zan rufe da shi daga cikin wato abubuwa masu bada sha'awa a cikin rayuwarsa da ya zo mutuwa sai aka duba aka ga wai me ya bari a matsayinsa na halifa da ya mulki aka ga ba abin da ya bari ƴaƴansa ɗa namiji abin da ya samu wani da aka lissafa duka abin da ya samu cikin attarika dirhami 19 ya samu dirham 19 an faɗa yana da ƴaƴa yana da ƴan uwa cikin ƴaƴansa an ce yana da ƴaƴa 14 guda 14 maza ne sannan kuma yana da ƴaƴa mata guda 3 a cikin su a wata riwaya aka ce 12 6 mata a cikin su amma wallahi da aka zora bangadan abinda ɗan namiji kaga ɗan namiji yana samun zakar mithlu hadhihi al-unsayyin ko to abin da ya samu dirhamin 19 ya abin da ya samu kenan mutun ne mai tarin ilimi kwarai da gaske an ba da labari irin adalcin sa wata rana ya tattara kudin gwamnati yace duk wanda bawa ne da yake bawa aje ga kudin gwamnati aje a yanta shi da musulmi da wanda ba musulmi ba duk a yanta su yace mulkidar suna karkashin mulki na a sake su kawai Allahu akbar yana da ainihin sifofi na karamci mutun ne mai tawadu yana kwanciya a ƙasa yana cin abinci da talaka yana yawan qiyamul layli yana sallah yana kuka ga jarintaka ga gudun duniya kuma yana karban nasiha mutun ne mai hakuri ga himma ga hazama ga kuma halul mushkilati duk matsalar da aka kawo Umar ibn Abdul Aziz inda ta zo ofishin sa sai ya warware ta kuma babban muhaddicin alqur'ani ne sannan kuma yana da tsoron Allah kwarai da gaske wata rana alamar tsoron Allah sa da takawarsa aka ce an ga yana ta zubar da hawaye yana ta kuka wani ya shiga wajensa da wani abu na wuta kamar mazubi irin na wuta din nan sai yace wa wannan mutumin kai kai min wa'azi yana fa sarki kuma yace ai masa wa'azi yace izni yace ya amiral mu'minina ina maka wa'azi yanzu dan Allah menene zai amfane ka idan wani ya shiga aljanna kai ka shiga wuta sannan meye zaka cutu da shi idan ka shiga aljanna wani ya shiga wuta kawai sai ya fashe da kuka yayi ta kuka ma'ana an tuna masa wuta da aljanna aka ce kukan da yake yi sai da ya jike wannan wutar da take gaban wannan mutume da hawayensa sharkaf bayan wannan da ƙarshe labarin mutuwarsa malamai suna faɗa cewa mutuwa ta zo masa bayan yayi rashin lafiya amma yayi wata huduba ta ƙarshe a rayuwarsa kafin ya mutu yace ya ku mutane innakum lam tukhliqu abasa ba ahlice ku ba dan wasa ba kuma ba za a bar ku haka kara zuba ba walam tutraku suda yace ina shaida muku kuna da wani masauki da za ku sauka shine gidan lahira kuma ina shaida muku akwai ranar bayani akwai ranar alfaslu bainakum ranar bambancewa da bayani da kuma hisabi a tsakaninku yace yayi hasara a cikin ku man kharaja min rahmatillahi allati wasi'at kull shay wanda bai aikin kwarai ba har ya fita daga rahamar Allah da ta yalwaci komai aka haramta masa gidan aljanna ka gama rayuwarka baka yi wa Allah bauta da zaka samu gidan aljanna ba kai hasara da aka kuyi aiki dan ku samu gidan aljanna wannan ita ce huduba kadan daga cikin hudubar da ya ta karshe bai sake yi ba me sababin mutuwarsa na farko an ce yayi rashin lafiya malamai sun yi sabani dangane da sababin mutuwar shi Umar ibn Abdul Aziz yayi rashin lafiya kamar yadda kowa yake rashin lafiya wasu riwayoyi suna cewa tsabar jin tsoron Allah yasa kawai ciwo ya kama shi saboda kawai shi ana zaune sai ga ya fashe da kuka yana matsayin shugaba al-khawfu min Allah da kuma damuwa akan lamarin mutane yana cewa yanzu ni me zan ce wa Allah in naje gaban Allah akan mutane na abin da yake yawan fada kenan yanzu dan Allah mallan inda shugabannin mu masu neman mulki suna fadan haka suna ga yawa kansu haka da za a samu abin da ke samu mutum yazo ya fashe da kuka yana cewa ni me zan ga yawa Allah in naje gaban Allah akan mutane na yanzu wanda zai yi wannan zai zo ya nuna damuwarsa dan bai samu mulki ba zai je sa wani kone dan bai samu mulki ba kuma yanzu wanda wannan zai je tanadi kuɗi biliyoyin kuɗi yana da kashewa saboda ya samu wannan duk kuɗin da suka kashe muku fa wallahi sai kun biya su a cikin aljihunku kafin su fara muku aiki sai sun gama biyan kansu har da riba da haka wannan kudin da suke raba muku wallahi sai sun biya kansu su ba ku kadan ku karba ku ko su ba ku mai yawa ku karba a cikin kudin ka ne kuma sai ya biya kanshi to yanzu wanda yake dan Allah zai zo ya ce sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza ko a mutu ko a rayu an samu bambanci malam da haka duk wanda zai je ya dangwalawa wani ka san wa zaka dangwalawa kuma ka san in ka je gaban Allah ya tambaye ka wata kila ka mutu kafin a gama mulkin me zaka ce masa ka shirya dan shugabanci ba wasa bane ba kuma mu gaya wa shugabannin mu gaskiya mu abinda muka sani addini dan haka mu yi musu bayanin addini kuma mun sai su musulmi ne dan haka ba za su je coci a musu wa'azi ba dole mu yi musu wa'azi a masallaci su ji ko kar su ji kuma dole mu tunatar da su Allah su sani cewa shugabanci ba ana yin sa ne dan a ci riba a kwashi dukiyar al'umma ba muna da challenges a kasar nan asibitocin mu sun mutu ba magani ba gadaji ka gaggafiyoyi a asibiti da beraye pa duk sun fafasa toilets din karamin ciwon da bai kai ya kawo ba ka kwammace gwamnati ta kasar waje ka je ka bada kuɗi kaɗan da bai kai kuɗin kasar ka ba ka samu lafiya kawai dai zaka biya kuɗin jirgi amma mu ga tarin likitoci amma ba kayan aiki kuma ina muku albishir likitocin Najeriya suna cikin manya-manyan likitoci a duniya ƙwararru wanda suka iya aiki wallahi kuma da yawa daga cikin likitocin mu da suke zuwa suna karatu idan sun dawo fita suke wata kasashe su je su yi aiki muna da likitoci a America yan Najeriya yara matasa wallahi wanda ya kamata yanzu suna Aminu Kano suna Murtala suna Nasarawa suna asibitin Zana suna Asia Bayero amma suna America suna Ingila me yasa saboda akwai kayan aiki akwai kuma kayan aljihu ba mamaki gwamnatin kasar ce ta dauke shi ta tura shi yayin karatu a kasar waje amma wallahi in ya dawo Allah yake bal ya tafi mallan har kasar Saudiya duba tsanani irin na Balarabe da takasantan irin na Balarabe amma har Saudiya fa suna daukar likitoci yan Najeriya kai ko shekaran jiya ana mun fatawa an ce ga yaran mu yan mata yan nurses wanda suka gama nurses ana ta daukar su a Saudiya ka duba yanda suka ka mutuncin ilimi amma mu yanzu yaran mu da matan mu za su gama nurses din su gama midwifery su gama waye neman aiki ma ya ishe su bala'i fatawa ake mana ya halatta yarinya budurwa ta tafi Saudiya a dauke ta contract sai kara biyar za ta je ta aiki office nace baban ta raka ta su je a sama mata wurin zama mai kyau ta je ta aikin ta Allah ya sauke muna buƙatar a taimake mu kurum muna buƙatar mu samu shugabanni da su taimaka mana su agaza mana idan ka ga yaran mu da suke neman makaranta suna so su fito waje su yi karatu malam ba za su yi rugu ba amma ba su da hanya wa zai nuna musu kuma wallahi malam duk ƙasashen nan galiban da ka sani suna ɗaukan 'yan ƙasashe na waje baƙi suna ba su scholarship kyauta amma mu abun baƙin ciki wasu scholarship ɗin idan aka aiko su ta hannun gwamnatocinmu sai shugaban gudun sai ya rinƙa siyarwa miliyan biyu miliyan uku miliyan kaza ita fa waccar kasan wai saboda kyautata huldar jakadanci ta ba wa dan Najeriya gurbin karatu guda kaza wani mugu da abin ya biyo ta office ɗinsa sai ya rike ya tura ƴaƴansa sauran kuma ya sayar ta ya zamu ci gaba wannan wanda yake wannan fa zai zo zauna gefe ya zo ce ana cutar mutane ma'aikata suna wahala a kasan nan suna kaza to dan Allah muna neman shugabanni na kwarai wanda za su taimake mu kuma su taimaka mana akan addinin mu ko rabi ban yi ba akan tarihin wannan Umar ibn Abdulaziz din kawai sai dai mu hakura sai kuma mun dada haduwa nan gaba insha Allah ta'ala fatan mu Allah ubangiji ya yafe mana Allah ubangiji ya sa mu cika da imani yayi wasiya wa ƴaƴansa yace ni ina shaida muku duk wanda ya bi Allah mutun ɗayan biyu ne imma salihun fayastaghnihi Allah da yazo zai mutu yace mutun ɗayan biyu ne ko dai mutun ya zama salihi idan kuka zama salihai duk dan da ya zama salihi a cikin ku ya ku ƴaƴana to ina masa albishir Allah ne zai bashi dukiya ba ni ubansa ba وإما غير ذلك فلن أكون أول من أعانه بالمال على معصية الله كوكما تنيا زما با صالحي كوني دا زما صالحي إن صالحي ني دم بابنكو يا متي بيبرمو كودي با بابو كومي ناي مكو القورن الله ياتي فسوف يغنيهم الله من فضله الله زي وداتر دكو إذن كوما دم با صالحي با تو إنا شي داما كنيبا نيني وند زي تيميكي كمبرم كودي كذو كسابا الله با da haka Allah tabaaraka ta'ala ya yafe Umar ibn Abdul Aziz an ba da labari kamar da malamai suke cewa ya rasu a ranar Juma'a Allahu Akbar ranar Juma'a a watan Rajab ran 20 ga wata 20 ko 19 ga watan Rajab Allah ya dauki ransa shekara ta 101 Allah ya masa rafsuwa a bisa asahi ar-riwayat kuma an yi masa sallah janaizar sa mutane da yawa sun hadu wanda duniya wala ta iya maimaita irin wannan tarin al'umma ba a bisa yawa maganganu na malami Allah ya ji gan Umar Allah ya fi masa kuma Allah ya sa shi wa gabanin mu su zama irin su Umar ibn Khattab ina ƙara addu'a ga wanda bawan Allah da ya gina wannan masallaci Allah ya fi masa Allah ya sa aljanna mu kuma sa Allah kuma ya ji gan iyayenmu ya ji gan iyayenmu sa gaba daya Allah kuma ya muku albarka ku da kuka zo ka zauna ku halarci wannan karatu Allah ya ba ku lada mutanen gandu gaba ɗaya muna muku addu'a da fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh